sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub Makiri ne da Aisha Sulai da sauran abokan aiki kuke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Aishatu da kanin labarai.
Mako daya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba, dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai da ake zargi ana amfani da su a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ballewa. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Britania ya nuna kwayoyin halitta da ke bada garkuwa a jikin dan adam ga COVID-19 ya yi kasa sosai a wannan bazara.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya bada sanarwar sace wani ba Amurka a yankin Tawa. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin cewa yake
kuma tana kira da kwakwaran murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da sallame shi ba tare da ɓata lokaci ba, kuma tare da kiyayewa kare lafiyarsa.
Mutum uku sun mutu a jihar Kogin Najeriya yayin da mutane suka ci gaba da warwaso a ma'ajiyar kayan gwamnati da na mutane. Wani da ya shaidi lamarin ya mana ƙarin haske.
Firmatisun jama'a ma kusan zan ce mutane uku sun rasa rayukansu a wajen, mata biyu na miji ɗaya. Saboda bala'in zafi da turere ne da aka rika yi domin kusan ma wajen cikin rumbun ma ba iska, mutane kusan abun ya tsagara, wasu ma da ƙyar suke fita, hanyar shiga kuma na ake fita.
Wata ƙungiya mai zaman kanta a Najeriya kuma ta buƙaci hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka wato ICPC da ta gudanar da bincike dangane da zargin ɓoye kayayyakin abinci da ake yi wa wasu jihohi. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na kuma yana tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba, dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican, yayin da shi kuma shugaba Donald Trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016. Amma kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya. A jiya Talata, yayin gangamin yakin neman zaɓe a Georgia, jihar da ɗan takarar shugaban ƙasa na Democrat aka daɗe bai ci ba tun shekarar 1992. Ya shirya kai ziyara Iowa da Florida da Wisconsin da Michigan a cikin makon. Trump ya ci jihohin a shekara ta 2016, amma 'yan Democrats suna kyautata zaton Biden yana da damar kwace su a shekara ta 2020. Masu nazarin al'amura sun ce zawarcin da Biden ke yi a wannan jihohi zafafa kamar Georgia da Iowa ya nuna alamun tabbacin cewa yana baza komar kamfen ɗinsa. Idan har zai iya kame jihohin da ke da tsatsauran ra'ayi Republican da kuma waɗanda ba su da goyon bayan wata jam'iyya kai tsaye, jihohi da mai rabo ka ɗauka da kuma wasu daga cikin waɗanda Republicans suka fi ƙarfi, to nasarar shi za ta faɗaɗa kuma zai ba shi damar shugabanci. A siyasa kullum za ka kasance cikin laifi, in ji Matthew Continetti, jami'in American Enterprise Institute. Kuma yanda kudancin ke sauyawa, inda yawan jama'a ke karuwa, kuma wajen gari ke bujirewa shugaba Trump, dama ce ga Democrats, Joe Biden na da nasara. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani, inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Mintong, mai magana da yawun Tatmadaw, sunan da ake kiran sojin Burma, ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun ko da za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Zhao Mintong ya ce Tatmadaw sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Pingshan garin musulmai, kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. Myanmar mafi yawancinsu masu bautan Buddha ne. Ba a bayyana yaran ko suwaye ba. a cewar kwamitin karta kwana da ke bibiya da sa ido akan cin zarafin yara a Myanmar na Majalisar Dinkin Duniya. Ranar 5 ga watan Oktoba an kashe yara maza biyu a birnin Butuldong da ke jihar Rakhine lokacin da ake musayar wuta tsakanin Tatmadaw da sojojin Arakan. Wannan ya auku ne bayan da aka tilasta wa yaran waɗanda ke daga cikin ƙungiyar manoma mutum 15 su shige gaban Tatmadaw don share musu hanya kada su taka bama-bamai kuma su zame musu kariya daga mahara. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Burtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke ba da garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19 ya yi ƙasa sosai a wannan bazara. Yana nuni da cewa garkuwa ga wannan ƙwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. Binciken da Kwalejin Imperial da ke London ta wallafa a jiya Talata ya yi gwaji a kan sama da jama'ar ƙasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba. Masu binciken sun gudanar da binciken ne da ya danganci tsira yatsa a gidaje kuma sun gano cewa waɗanda ke da ƙwayoyin halittar ba da garkuwar ya yi ƙasa da kashi 26.5 cikin 100 a lokacin binciken daga kashi 6 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100. Sakamakon binciken yana nuni da cewa akwai yiwuwar garkuwar jikin al'ummar ƙasar zai ragu gabanin zagaye na biyu na ɓarkewar cutar COVID-19 a 'yan kwanakin nan, wanda ya daɗa jefa ƙasar cikin kulle da takaita al'amura. Masu binciken sun ce babu cikakken bayani akan irin matakin garkuwar da wannan ƙwayoyin halittu za su baiwa mutum daga kamuwa da COVID-19.
To madalla, kafin Aishatu ta kawo sauran labaran duniya, bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya buƙaci mutane da suka sace wani ba'amurki a jiya Talata a garin masallata da ke yammacin birnin Kwanni iyakar ƙasar da tarayyar Najeriya su gaggauta sakinsa, a yayin da ɗaya ɓangare hukumomin ƙasar ta Nijar suka baza jami'an tsaro da nufin kubutar da shi daga hannun 'yan bindigar da suka sace shi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
The U.S. Embassy in Yamai is aware of the abduction of a U.S. citizen in Masallata, Birnin Kwanni, Tahura region of Niger.
Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Stephen Drakon, kenan a yayin da yake tabbatar da rahotannin sace wani ɗan ƙasar Amurka a garin Masallata da ke yammacin birnin Kwanni a jihar Tawa, wanda kuma 'yan bindiga ke ci gaba da garkuwa da shi. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar.
Gwamnatin ƙasar Amurka na mai jimami da kawo cikakken goyon baya ga yallan ba'amurkin da aka sace, kuma tana kira da ƙwaƙwaran murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da su sallame shi ba tare da ɓata lokaci ba, kuma tare da kiyayewa kare lafiyarsa.
Yanzu haka jami'an ƙasashen biyu sun yi haɗin gwiwa don ganin an ceto wannan ba'amurke daga hannun mutanen da suka yi awon gaba da shi.
Gwamnatin Amurka na aiki tukuru kuma kafada da kafada da hukumomin jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaro domin ganin cewa an kai ga samo nasarar kubuto da mutumin. Haka zalika, gwamnatin Amurka na ci gaba da tuntubar yallan mutumin da aka sace. Muna ci gaba da bin kadin wannan zance.
Gudunmuwar jama'a wajen samun haske wata hanya ce da ofishin jakadancin Amurka ke ganin za ta iya taimakawa a gano inda aka boye waɗannan bawan Allah.
Ofishin jakadancin Amurka na mai shela ga duk wanda ke da bayanai a game da sace mutumin ɗan asalin ƙasarta da tuntuɓi wannan layi ko wannan waya 2-2-7-4-7-5-9.
Rahotanni sun ayyana cewa a cikin daren Litinin wayewar jiya Talata ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai samame a garkar da wasu Amurkawa ke zaune kusa da garin Masallata da ke yammacin birnin Kwanni, inda suka yi awon gaba da ɗaya daga cikinsu, wato Philip Walton, mai shekaru 27 a duniya. Ko da yake kawo yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin wannan al'amari, wasu na alakanta abin da ayyukan masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Tusile ta dawo da sauran labaran duniya.
asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara 'yan ƙasa da shekaru 5 na cikin hadari saboda cutar tamowa a Yemen, ƙasar da ta dade cikin yaki. Wani bayani da UNICEF ta fito da shi jiya Talata ya ce wannan haka yake a kudancin ƙasar, inda aka sanar da rabin miliyan na matsalar, amma kowane ɗaya daga cikin yara 5 na fama da cutar ta tamowa mai tsanani. Kididdiga ta nuna karuwar cutar da kaso 10 cikin 100 na tamowa da kaso 15.5 na tamowa mai tsanani a shekara ta 2020. Rahoton ya kuma bayyana cewa yara 98,000 ne ke fuskantar barazanar rasa rayukansu idan ba su samu kulawa da gaggawa ba. Rahoton ya kara da cewa banda yara, akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa 250,000 su ma suna buƙatar kulawa da magani sabili da rashin abinci mai gina jiki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce ta tafka asarar miliyoyin naira a sakamakon wasosun da wasu suka yi ma kadarorin gwamnatin jihar da ma kayan abinci da ke ma'ajiyar gwamnatin jihar Kogin. Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya kai ga asarar rayuka a lokacin da dubban jama'a suka aukawa ma'ajiyar adana abinci na gwamnatin jihar Kogin. Wani da ya shaidi lamarin ya yi karin haske a cikin wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Kuma wannan lamari ya sa saboda turmutsin jama'a ma kusan zance mutane uku sun rasa rayukansu a wajen, mata biyu na miji daya, saboda bala'in zafi da turere ne da aka rika yi domin kusan ma wajen cikin rumbun ma ba iska, mutane kusan abun ya kagara, wasu ma da ƙyar suke fita, hanyar shiga kuma na ake fita har Allah ya musu rasuwa wajen.
Mr. Kensley Panwo shine kwamishinan labarai na gwamnatin jihar Kogin ya yi karin haske akan abin da ya faru.
It is quite unfortunate the amount of damage.
Ya ce abin takaici ne kadarori na miliyoyin naira sun lalace daga wasu 'yan tamore da kuma wasu zaune gari banza da aka ɗauki nauyinsu. Muna yaba ma jami'an tsaro akan ƙoƙarinsu na shawo kan lamarin cikin hanzari, kuma gwamnatin jihar Kogin za ta zakulu waɗannan ɓata gari domin tabbatar da an hukunta su. A jihar Naijama a ranar Talatan nan da ta gabata an samu waɗansu da suka fasa rumbunan ajiya na wasu 'yan kasuwa a garin Sulaja, ciki har da na kamfanin Dangote, inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga.
Akwai Dangote warehouse Kaduna Road, items da ke cikin warehouse akwai rice, akwai maize, akwai guinea corn, akwai pig milk sachet, akwai warehouse da yake beside Madalla motel na mutum uku, su ma an fasa an yi masu barna.
Masu sharhi dai sun ce jama'a fa sun fara wuce gona da iri, don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki, inji ɗaya daga cikinsu Malam Yusuf Ladan.
Wanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin wa'innan ɓannan su ma a hukunta su, bai kamata a bar shi ba, saboda idan aka bar shi nan gaba abin da zai faru zai fi haka.
A halin da ake ciki dai, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasara cafke wasu matasa 17 da suka so shirya wata zanga-zanga ba tare da izinin hukuma ba a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida na Batsari. Yayin da ake ci gaba da samuwar wason kayan abinci daga rumbunan ajiyar kayan abinci a jihohin Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta da ke sa ido akan ayyukan gwamnati da kuma kare haƙƙoƙin al'ummar Najeriya, SERAP a taƙaice, ta buƙaci hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka, wato ICPC, ta gudanar da bincike dangane da zargin ɓoye kayayyakin abinci na tallafin annobar COVID-19 da wasu jihohin ƙasar suka yi. Shamsiyyu Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Takarda da ke dauke da sahanin mataimakin shugaban kungiyar ta SERAP, Lawale Oluwadari, ta bayyana cewa tuni ya kamata an gama raba kayayyakin abinci na tallafin annobar COVID-19 da talakawa marasa karfi, lura da irin mawuyacin halin da suka shiga sakamakon killace kawunansu a gida saboda bullar cutar. Ta kuma buƙaci hukumar ICPC ba tare da bata lokaci ba ta tabbatar da an gurfanar da duk wanda aka samu da hannu a laifin. Da haka naji ta bakin wani babban jami'i a hukumar ICPC, Alhaji Baba Ashir, ya ce hukumar za ta jajirce
wajen tabbatar da gaskiya ta yi halinta.
In ba a manta ba, shugaban hukuma ICPC wato Professor Bolaji Owasanye ya yi jawabi sati biyu da suka wuce lokacin da muka gabatar da wani program nan fara shugaban kasa, inda yace ya gano wasu kudade kuma kayayyakin tallafi da suka shiga aljihun mutane a wato jami'an gwamnati, kuma wannan hukuma ta ICPC tana bincike akai, kuma binciken yana ci gaba. Insha Allah za mu gano suwa ya suka sa kudaden al'umma a cikin aljihunsu da sunan tallafi.
Kazalika kungiyar Sarab ta aika da korafin takardar zuwa ga kwamitin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke bincika ayyukan rashawa a kasar wato FAKAK a takaice, inda ta ce an ware makudan kudade. Baya ga hakan, kasashe da dama sun baiwa Najeriya tallafi don rage radadin halin da al'ummar ta suka shiga. Ga kuma gwamnati ta buƙaci 'yan ƙasa su zauna a gida a wani mataki na takaita yaduwar cutar, to sai dai duk da haka ta gaza sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Wani dan kasuwa kuma mai yiwa al'umma hidima a kasar Gwani Muhammad Adam Alkali ya danganta lamarin da gibi da ke tsakanin al'umma da shugabannin su.
Yanzu an yi walƙiya, an ga kowa kuma an gane kowa, sannan wannan ya dade zaburar da matasa su san su wane ne wakilan su na shugabanci. Abun bakin ciki shine in kika duba wannan rumbuna da ake tafaffasawa, akwai rumbunan da abincin ma har ya baci, karshe ne su ma wanda suka yi ba za su yi amfani da shi ba.
A nata bangaren, barista Shafa'u Ladan, masaniya a shari'a a kasar, ga abin da take cewa.
Idan dai ya tabbata cewa gwamnatin tarayya ta raba, sai wannan kariyar da suke da su ya kare, ba yanda ba ya ce an yi rayuwa gwamnati da yi rayuwa.
Baya ga kungiyar Sarab, wasu kungiyoyi da dama a kasar sun buƙaci hukumar ICPC ta ziyarci jihohi da aka gano rumbunan adana kayayyakin tallafin, ta kuma bididdigi tare da sanya ido kan yadda aka raba kayayyakin a dukkanin jihohin kasar 36 ciki har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida malama Shamsiyya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Saboda ka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai yi takara, kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Ya kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake karanta takardar secondary school, amma kai baka da essential ilimi, baka da essential kwarewa da za ka kalubalante shi.
Jama'a assalamu alaikum. A makon kafin rufe majalisar dokokin Najeriya sakamakon annobar coronavirus, majalisar ta soma muhawara akan wani sabon kudurin doka mai neman kayyade mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnonin jihohi. Kudurin dokar, wanda dan majalisar dattawa Estefanus Giang daga jihar Plateau ya gabatar, na neman yin garan bawul ga wasu bangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasar, wanda zai kayyade babbar diploma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnoni, a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu. To sai dai tun a majalisar kudurin dokar ya haɗu da muhawara, dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Dr. Abdullahi Balarabe Salami, wanda tsohon malami ne, yana ganin wannan tsarin ya dace da kasar, musamman arewa.
Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi, ba su makutantuwa, amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗaya kowane ɗan ƙasa ba a yarda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi, wannan haja ya kyau kwarai da gaske. Domin wasu ƴan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma ƴan arewa ba daidai ba, wannan shine daidai ga ƴan arewa. Ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa, sai kaga kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na ɗan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da shi ci gaban arewa ko kare al'adun mu don iyaka kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tare takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da essential ilimi baka da essential kwarewa da zaka alubalance shi amma idan akai haka yanzu Allah ya kawo mun zamani wanda ba wani kauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da degree
to amma ta koransa daga jihar Jigawa Muhammad Gudaji Kazauri na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a mika wa ƴan boko
a iya hange na da tunani na ga mai hankali abu ne wanda ake so ƴan boko su kwace siyasa bayan ƴan boko suna da aikin su na office siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda haka idan ka ce sai mai ilimi degree ko HND zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai ɗan boko saboda haka ƴan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke ƙasa yau in kika duba shugaban ƙasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce a yau shugaban ƙasa da secondary ya takara inda an jaro wannan dokar shugaban ƙasa ba zai takara ba sannan idan ka ce za ka gyara wannan mutanen mu ƴan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanen mu manoma wanda iyakacin secondary da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin office su yi aikin office kuma su rike mukamman siyasa su kwace ba mu goyen bayan sa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya huce wannan karatu na biyu in Allah ya da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bill din kuma nayi wa ƴan Najeriya alƙawari in Allah ya so ya da wannan bill din ba zai tsallake ba
Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya.
Don muka kalle ta fuskar demokradiya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanki dama ce ga wasu ƴan ƙasa waɗanda ba su samu su kai karatun digiri ba kuma zai rage ma mutane damar shiga cikin siyasa. In muka kalle shi ta fuskar yanayin kasan mu za mu ga cewa yana iya zama abu mai kyau amma kila wasu abubuwa za su biyowa baya saboda inda aka fito za ka ga cewa an samu mutane wanda ba su da dogon karatun amma dai sun rika kasashen kasan kuma sun yi ta sun mulke ta da mulki mai kyau misalai na nan da yawa da za a diba wanda ba wani dogon karatu ne gare shi da shahi digiri ba amma kuma abinda za mu tambaya shine akwai alaka tsakanin iya mulki da karatu irin wannan namu mai zurfi har da yadda yanayin ilimi ya tabarbare Najeriya in an ka kalle shi ta wannan fuska za a ga cewa to zai iya tace kila kallon mutanen da za mu samu su yi shugabanci amma abinda za mu ce shine mai alakar takardar karatu da salon mulki ina ganin ga tsarin zamantakewar mu ne ya kasancewa mun zama al'umma waɗanda muke abubuwa kara zube wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba matsala ce wadda ta shafi cewa in ana son a samu shugabanni masu kirki Najeriya ba za a diba harkar takardar karatu ba ne za a rage horomun da yake cikin mukamman siyasar Najeriya wanda in an kai haka shi zai taimaka sa mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya ba ne ka zo don kai al'umma aiki saboda haka ƴan majalisa inda gaske suke yi su fara da sa a aza majalisar tarayya ta Najeriya bisa tsarin mai albashin mai digirin farko ya kasance in ka taya wurin nan albashin mai digirin farko za a baka daidai yawan shekarun da ka yi daidai yawan albashin ka nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma koyarwar da ka samu nan cikin majalisar kuma daidai yawan albashin da za ka samu wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na gwamna da na shugaban kasa dan ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan professor na jami'a baya an san kashi daya bisa 150 na abin da suke amsa to ashe kaga sun san inda gyara yake inda gaske suke ai gyaran yafi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su ya kamata ai ba
dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna kuma masanin shari'a barista Muhammad Musa Soba yana ganin ba nan ne gizo ke sakar ba.
To ni a gani na wannan shiri ta ce kuma ba haka ya kamata a yi ba, saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba, ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko ina a Najeriya. Saboda demokradiyyar Najeriya ita gaba kida an saki layi, an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zabe an maida shi shine koma baya, an maida shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zabe, kuma an maida shi shi bai da wata fada aji akan harkar zabe. Saboda haka idan ana maganan ilimi ne, to ai mun ga inda aka yi zabubbukan nan da suka wuce ba da dadewa ba, mun ga yadda professoshi na jami'o'i suka fito suka yi abin da suka ga dama. Kaga professor kana takama da mai ilimi ne zai rike amana, zai yi abin da ya kamata, ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ba zai yi ba. Saboda haka ba maganan ilimi bane, ko kuma in ce ba maganan yawan ilimin shugaba bane, magana ce ta sanin ya kamata shugaba sannan kuma da niyyar shi ne abin da yake shine daidai na tsare dokokin ƙasa a yi abin da ya kamata. Amma magana wani tarin ilimi ai kare wanda ya ilimi a ce kai professor ne a fanni kaza, to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba, ba shine sanin ya kamata ba, ba shine kuma tausayin al'umma ba. Saboda haka ni kwata-kwata bana goyen bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kaza shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa. A bar shi yadda yake, tunda ai mutane suke da zabi. Amma muddin ban mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiya ba, kuma mu bi doka da oda, mu kuma yi abin da ya kamata, to har abada ba maganan wai ilimi ba. Kowane irin mutum ka dauko ka dora inje wannan mahangan kake kallo, to Najeriya ba za ta taba ci gaba, za mu tsaya a inda muke, kuma sai dai mu kare limewa tsundum muddin ba mu gyara halayyar mu ga demokradiyyar kasar nan ba.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Cuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga Washington DC.
Tuma da lagaida na Sanyinna, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
To baba, mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba, dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican, yayin da shi kuma shugaba Donald Trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016. Amma kuma ra'ayin jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan, da kuma tuhumar wani inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Mintong, mai magana da yawun Tatmadaw, sunan da ake kiran sojin Burma, ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun koda za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Zhao Mintong ya ce Tatmadaw sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Pingxiao, garin musulmai, kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Birtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke bada garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19 ya yi ƙasa sosai a wannan bazara, yana nuni da cewa garkuwa ga wannan ƙwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. Binciken da kwalejin Imperial da ke London ta wallafa a jiya Talata ya yi gwaji akan sama da jama'ar kasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba.
Masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha ta Sale da ta taya da gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Jojoni wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.